Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 22 ga watan Yuli. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC, kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin a yau
Sarfila Hashin Gumel
da Halima Jumrau.
Wai shin ina aka yi sakaci ne har al'amarin Boko Haram ya kai inda yake yau? Sakacin gwamnati ne ko na sojoji? Sakaci ne na iyaye ko na jama'a baki daya? Yaya za a haɗu gaba daya a kakkaɓe Boko Haram?
Eto, zan iya cewa dai ta wani fannin an riga an yi sakaci.
Wannan mutane idan an tarwata su, ya aka yi da sauran jihohin da suke cikin ƙasa?
Duk abin da kaga yayi tsanani to ƙarshensa ya kusa insha Allah.
To yau ma zauren matasa zai ci gaba da duba waɗannan batutuwa tare da Laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba, shugabar ƙungiyar Arewa Foundation a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina.
Tunda 'yan ta'adda na yin amfani da kafofin sadarwa na zamani irin Facebook da Twitter suna ɗaukar mayaka, ta wace hanya kuma jama'a musamman malaman addinai za su yi amfani da kafofin sadarwa su yaƙi muguwar manufar 'yan ta'addan?
Za a yi amfani da shi wajen wayar da kan jama'a, za a yi amfani da shi wajen inkari da kuma ƙaryata irin munanan aƙidu da ake tallatawa.
To baitin amsoshin tambayar mu ta jiya za ku ji labarin ɗan iya wanda ya bayyana gamsuwar shi da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi a nan Amurka. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Dan iya na bibiyar ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke yi a nan Amurka, kuma ya bayyana gamsuwar shi da wasu kalaman da ya ji shugaban Amurka Barack Obama ya yi. Ga na ikira Isa Lawal da labarin dan iya.
Dan iya yau cikin annashuwa ya ce lallai gode wa Allah gare mu wajibi ne, kudan ma saboda yadda ƙasar Amurka ta nuna shugaba Buhari tabbas shugaba ne, dan na ga shugaba Obama na Amurkan da bakin shi ya ce Buhari adali ne. Shi yasa lokacin da yake jawabi nan na tsina buɗe kunne, domin kuwa bayanin manyan shugabanni ne da ya kamata kowa ya gane. Kaga dai bayanin shugaba Obama ya nuna Amurka da Najeriya sun riga sun manne. Shi yasa shugabannin biyu suka ɗauki dogon lokaci suna zaune, sannan suka amince cewa za su bibi kowace matsala da ke wannan ƙasa su bizne. Wannan ne ma yasa kaga ina ta munna dan na san gashin suwa na ya ƙone, saboda yanzu shugaba Buhari ya ce ƙasar Najeriya ta kowa ce, don haka babu maganar wani kowa ne. Na ce ai ɗan iya babbar maganar ma da ta burge ni game da wannan ziyara ita ce maganar magance ha'inci da yawan rikici. Sannan na ji Buhari na jawo hankali don da inganta kasuwanci. Ya ce Amurkawa su kawo jarunsu Najeriya don zuba jari ta harkar fatauci, yana mai nuni da cewa Najeriya fa yanzu babu sauran cin hanci. Ya ce idan suna son kafa kamfanoni su taho Najeriya kawai, don yanzu babu dogon turanci. Kaga ko mu kanmu 'yan ƙasa yanzu ai mun samu cikakken 'yanci, domin sabon salon shugabancin Buhari zai kashe lalaci, wanda ta haka ma za a kassara dukkanin wani salon ta'addanci, saboda gwamnati za ta zage damtse babu sauran sakaci, da sani dai har ta kai ga ƙasar ta fatattaki duk wani nau'in talauci. Dan iya ce to ai ni fata na dai Allah ya bawa shugaba Buhari sa'a, da zaran ya dawo gida daga ƙasar Amurka to ya nemi 'yan ƙasa su yi ta addu'a. Kuma tunda dai yayi katari 'yan Najeriyan ne suka yi mai ruwan ƙura'a, to yana da kyau su 'yan ƙasan su sani shugaba Buhari na son a yi mai da'a, saboda haka kada 'yan ƙasa su yadda da masu gari yi masa bara'a musamman ma dai a wannan lokaci da bangaren tsarin tsaren kasar ke ta fama da lam'a kaga ko idan ana son samar da ingantacciyar zuri'a to dole ne fa a baiwa shugaban kasar damar samarwa da ƴan kasa sana'a ta yadda koda an zuga matasan kasar mu su yi wani abu da suka san ya saba wa shari'a to nan take za su fito kurukuru su ce a'a nace to dan iya Allah ya sa dai dukkanin batutuwan da aka tattauna na ci gaban kasar mu su tabbata saboda ka san ita wannan kasa Nigeria na da wata babbar cuta ta yadda idan an ce za a yi aiki a baki sai kuma ka ji shiru kamar an manta shi yasa kaga kasar kullun tana ta faman tatata kaga an yi wani jim sai wani wabai ya samu kasa kuma kaji ana ta Allah ya kyauta kaga ashe akwai bukatar intina wa kasa ta cewa idan an ce za a yi aikin ci gaban kasa to maza a aikata idan an kafa wata dokar tsara tsarin tsayi da tsangwama a tsakanin ƴan kasa to a yayata ta haka ne kasar za ta samu sararin baiwa saurara ta har ma dai ta kai da sannu ƴan kasa su samu kowa ya wadata
yaki da cin hanci da rashawa da kuma yaki da kungiyar Boko Haram na cikin abubuwan da gwamnatin Amurka ta alƙawarin taimaka ma Najeriya da su a ganinku da yaki da cin hanci da rashawa da kuma kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram wanne yi muhimmanci ga al'umman Najeriya ga yadda kuka amsa wannan tambaya a Facebook ai duk gaba ɗaya annoba ce duk a fatattake su kawai ai samuwar Boko Haram da har ta ƙarhin da ba a tsammani wallahi akwai tasirin cin hanci da rashawa duk a ragargaza su tunda ba su da wani alkhairi a tare da al'ummar Najeriya illa jewa su cikin tashin hankali da wahala sako daga Abubakar Muhammad cin hanci ne haddasa rikicin Boko Haram dan haka idan an magance cin hanci Boko Haram zai watsi domin ba mai kula da su daman ai manyan jami'ai din ne suke da hannu a rikicin Boko Haram sako daga Ishaq Abba ai idan zaka magance abu to abin da ya haddasa lalacewar abin zaka fara magancewa abin da ya lalace ai sai zubarwa yau idan aka ce ƴan Boko Haram sun daina kai hare-hare baki daya wa zai damu da akwai su ko babu sako daga Abdullahi bin Uthman Fullo a gaskiya cin hanci da rashawa ya kamata a fara magancewa domin gwamnatin da ta gabata cin hanci da rashawa ne ya hana ta magance rikicin Boko Haram ganin yadda aka kashe makudan kudade wajen yaki da Boko Haram sako daga Sani Dino Udubo haba VOA kuma kun san mun yi son zaman lahiya in ba zaman lahiya ai komai ma ba zai tafi yadda ya kamata ba sako daga Aliyu Guda dukansu gaba daya suna da muhimmanci amma yaki da ƴan Boko Haram shine a gaba domin da ruwan ciki ake jan na rijiya sai da zaman lahiya ake yin komai ya Allah ka karya ƴan Boko Haram da magoya bayan su amin sako daga Idris Uba Adamu muryar Amurka cin hanci da rashawa da san zuciya sune musabbabin kungiyar Boko Haram saboda haka muddin akai maganin cin hanci to an dakile Boko Haram sako daga Murtala Yahaya Makanike Rogogo a fara da cin hanci da rashawa ana gamawa da cin hanci da rashawa zaka nemi Boko Haram ka rasa sako daga Abubakar Ibrahim dukkansu aminan juna ne kuma ƴan uwa ne da kungiyar Boko Haram da cin hanci da rashawa kakan uwarsu daya muna fatar a murkushe muna su a Najeriya sako daga Sumayya Abdullahi wato sace kudaden mu da shugabannin mu suka yi alhali sun bar mu cikin matsanancin talauci yaro ya taso yana buƙatar ya samu aikin yi don ɗaukar nauyin kansa, amma azzaluman shugabanni sun hana. Wannan shine ya haddasa asalin Boko Haram, su suna da aikin da za su ba matasa. Sako daga Kasim Abubakar. Yau da gobe ai matsalar Boko Haram ita ce kan gaba idan aka duba irin rashin imanin da suke aikatawa akan al'umma. Su tarda mutum har gidansa su kashe shi ta hanyar harbin bindiga ko ɗana bam ko kuma yankan rago. Su kori mutane daga garuruwansu kuma su ƙona garin. Sun maida yara marayu, sun maida mata zawarawa, sun kuma maida waɗansu ‘yan gudun hijira. Don haka, Boko Haram ita ce babbar matsalar da al’ummar Najeriya ke fatan a kaudata musamman al’ummar Arewa maso gabashin Najeriya, yankin da ƙungiyar ta hicin karanta babu babbaka wajen kisan al’umma. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura.
Yanzu ga zauren matasa, kuma ga Hassan Mainakaina da abokan tattaunawar shi, Laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba, shugabar kungiyar Arewa Foundation. Za su ci gaba da duba inda aka yi sakaci har kungiyar Boko Haram ta riƙa ta bunƙasa ta kai inda take yau. Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri ne ya fara bayani akan dalilan da suka kawo ƙaruwar hare-haren Boko Haram a Najeriya.
To kasan akwai abin da Bahaushe ke cewa kyallin ƙarasawa. To ba mamaki wannan al'amarin ya zo ƙarshe ne. Duk abin da kaga yayi tsanani to ƙarshensa ya kusa insha Allah. Sauki na nan tare da shi cikin dan kankanin lokaci. Wato an kusa yi wa tafkan hanci ne, shi yasa kake ganin suke nuna kamar ƙarfinsu, kamar suna da ƙarfi ko wata dabara ko kuma su suna nan yadda da suke, wanda wannan ba gaskiya bane. Dan haka wato da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ko ina muke mu tashi haikan mu yi ta addu'a insha Allah. Wannan abun sai ya koma tarihin sa ma, wanda bai san an yi ba aka faɗa ni sai ya taba baki, ya riga ya wuce tunda babu shi. Abu ne wanda wato ya faru daga baya, da haka za a yi lokacin da ma ya wuce babu labarin shi in Allah ya yarda. Amma mu ƙara hakuri kuma mu ƙara kusantar Ubangiji. In za mu fito daga gidajenmu mu yi addu'o'i na neman tsari da kariya daga Ubangiji ya tsare mu daga dukkan wani sharri, yayin da muka fuskanci guraren sana'o'inmu da kuma inda muke zuwa gaba daya, kullum mu zamo cikin zikirin Allah da kuma istighfari. Domin duk abin da ake neman tsari kuma aka yawaita neman gafara bisa laifuffuka da aka yi, to babu shakka in Allah da Allah zai nuna mana ƙarshensa, kuma zai wuce da izinin Allah.
Ya to yalla bai a matsayinka na ƙwararre kan sha'anin tsaro, ana jin kamar akwai sakacin sojoji a cikin wannan al'amarin. Lokacin da suka tarwatsa yaran nan daga dajin Sambisa, ba su yi wani tanadi ba na abin da kaje ya komo yayin da waɗannan yaran suka shigo cikin al'umma. Ko ka amince da wannan?
Ejo, akwai kwanakin baya da shugaban ƙasa ya ce duk ya ɗauke kangan sojoji wanda suke a cikin akwai lokacin da barin kafin iso wani abu na din barin bakon takakken labari. Akwai lokacin da wani yaro wanda shi civilian JTF ne, ana kiran shi Malam Kaku, a wani gari ana ce mishi Bumsa a karamar hukumar Gulani a nan Yobe State. Shi wannan yaron ba inda duk inda aka ce ga dan Boko Haram, wannan yaron da ya iya zuwa ya je tunkari wa'annan ‘yan Boko Haram ɗin. Amma sakacin da gwamnati ta yi, wannan yaran sun taimaka ma gwamnati sun yaƙi ‘yan Boko Haram a lokacin kenan. Amma me gwamnati take ba su? Idan an ce gwamnati tana ba su 5,500, su ‘yan Boko Haram za su ɗauka miliyan 5 su ba yara. Kada yanzu a takaice abin da ke gaya maka, wannan yaron ana neman shi ba a same shi ba. Ana zaton cewa ‘yan Boko Haram sun ba shi kuɗi kuma sun tafi da shi. To kaga irin wannan akwai matsala a cikin wannan abu. Ya kamata gwamnati idan ta ɗibi waɗannan yaran ai ku taimaka ma waɗannan, idan ta ɗibi maharba ai ku taimaka ma waɗannan, ba za a ɗauke su karazube a ce ku je ku taimaka ma waɗannan abu na ɗin ba ne, daga baya a zo a ƙyale su. A inda nake gaya maka yanzu, a inda nake gaya maka, idan ka duba yanzu akwai yaran civilian JTF sama da yafi a ƙirga a cikin members ɗin Boko Haram. Saboda me? Saboda lokacin gwamnati wancan ba ta ɗauke su da wani mahimmanci ba. Kuma lokacin da aka tarwatsa su ɗin nan, Malam Hassan, an ɗauki sojoji an kai su Borno, an dake sojoji an kai su Yobe, an dake sojoji an kai su Maiduguri. Wannan mutane idan an tarwata su, ya akai da sauran jahohin da suke cikin kasa, ya akai da Jigawa, ya akai da Kebbi, ya akai da Zamfara, ya akai da Bauchi, ya akai da ai kwanakin ba a jejin kirfi akwai inda aka je aka samu ai sun kafa sansani. Yanzu haka akwai wani jeji da ake kira Wawa Zange a duk local government kenan can wajen kauyen mu. Ana zaton wajen Birijan, ana zaton cewa ai akwai mutanen nan a wurin. Idan ana son a take wannan matsalan, akwai wani abin da ake kira community intelligence based approach. Wannan abu nan din ba wai da a bar ma jami'an tsaro na isu ba, dole sai an yi co-opting wasu mutane a cikin waɗannan abubuwan.
To ta yaya mata iyaye za su iya taimakawa wajen yaƙi da wannan matsala da yake cikin yawa a arewacin ƙasar nan?
Eh to, zan iya cewa dai ta wani fannin an riga an yi sakaci. Gaskiya din ya kamata a ce tun da farko iyayenmu mata suna lura da abubuwan da 'ya'yansu suke yi da halin da suke shiga da abokanansu da kuma mutanen da suke hulɗa da su. Amma tun da abu ya riga ya kasance haka, har yanzu iyaye bai ɓaci ba, mu ƙara sa ido a kan 'ya'yanmu, mu san mutanen da 'ya'yanmu suke al'amari da su, mu san abokanansu da ƙawayensu, mu san shigansu da fitansu. Insha Allahu da wannan za mu samu kariya.
Idan ka duba abubuwan da suke faruwa a kasashen waje, kana sauka daga jirgin sama ko kai waye tashan mota, tashan jirgin ruwa ko kai waye kana zuwa ani capturing dinka kai, hatta duba wannan South Africa inda ake wannan dan karamin kasan da ta samu incin kanta bayan Nigeria, in da ka samu SIM card a South Africa, idan ka je dole hotel da ka soka su da su recommend dinka su baka SIM card, idan ka soka airport da ka je dole da ya document dinka. Amma mu Nigeria ba haka muke ba. In ka duba kai muna da porous borders ko ta ina, akwai porous borders kamar wannan mutumin da ya kira ni shekaran jiya ko kuma jiya da safe ya ce Allah ga mutane fa na gansu wajen Mandara Mountains, ga su nan sun dauko bindigogi kuma ga su nan smugglers din da suka kawo su ba karamin kudi ake ba su ba. Ina ne ce mishi to ta ina suke bi, ya ce akwai dan kwari da suke bi, wannan kwarin shi suke bi a cikin wannan duwatsun, ana kiran wannan kamar turanci aka ce mishi strange, wannan shi ake bin su bi har su je su aje abin nan su. Shin lokacin da shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari har ai ya je Chadi, ya je Niger, ya je Kamaru, amma idan ka duba yawanci waɗannan kasashen ai su ma suna kange kasashen su ne, ba wai suna taimaka ma Najeriya ba. That's why taimaka ma Najeriya in terms of abin da ake kira intelligence liaison ko kuma intelligence synergy, za su iya taimakawa. Amma su ba za su fitar da iyan mutanen zo su ci za su zo wani wuri su yaƙe su ba, ba su ni. Amma yanzu tun da kaga abun is beyond Nigerian borders, za ka ji an yi attacking a Niger, za ka ji an yi attacking a Chad, za ka ji an yi attacking a Cameroon, to su ma yanzu sun yi withdrawal sun koma suna kange kasashensu ne. Saboda haka abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi, ya kamata wannan community intelligence based approach ɗin ya kamata shi za a yi. Kuma community intelligence based approach ɗin nan ya kamata a yi shi ba sati ɗaya ba, ba sati biyu ba, ya kamata shi President General Muhammadu Buhari ya ɗan samu kwamiti na amintattu ya yi setting kwamiti. Wannan kwamiti ɗin ba za a ce yau ko gobe ba, ko yau zai iya setting wannan kwamiti ɗin. Saboda idan ka duba wannan abun ba baya yake ba, gaba yake yi. To me kaga ya kamata a yi? Abin da nake kira ga shugaban ƙasa, ya kamata ya samu kwamitin amintattu, ad hoc kwamiti su soma murin wannan abin nan. In kana son kai wannan intelligence din tun daga ƙasa da kaso ma, daga mai anguwa, mai dikaci, hakimi, sarakuna, miyati, Allah, wayannan mutanen za ka iya samun ko market women kai abubuwa da sauransu wanda ba zan iya kirga maka abubuwan a nan lokacin ba.
To wannan gaskiyar magana, sojojin nan fa tsaro ba nasu ba ne kawai, tsaro ya shafe ni da kai da duk wani mai sauraronmu gaba ɗaya. Wato al'amarin suna matukar iya kokarinsu, kuma Hausawa suka ce idan dambo ya yawa baya jin mai, don haka harka ta tsaro harka ce ta kowa da kowa. Idan misali an far musu a inda ake ganin nan ne tun gansu ko matatararsu suka watsu, to su jama'ar da suke ainihin wato gari ko ƙauyuka musamman waɗanda ake zaton cewa za su yi auka musu, to suna da rawar da za su taka wajen ɗaukan matakai na gaugawan sanar da su hukumomi a duk inda suke. Da haka wannan ba wai laifin soja ba ne kawai, a'a aiki ne na kowa da kowa. Duk wani wanda ka sani, manyanmu da yaranmu, mazanmu da matanmu, mu ma dole ne mu koma kamar jami'an tsaron wajen lura da sa ido da kuma ainihin ba da bayanai da kuma addu'o'i kamar yadda muka yi bayani a baya.
Kana ga wannan mataki jama'a a daidaikun su ya kamata su dauka?
To da farko dai nayi bayani cewa mu koma ga Allah, mu yi ta gaya ma Allah duk da ya san abin da muke ciki. To na farko tukuna kowa cikin mu, manyan mu da yaran mu, mazan mu da matan mu, mu gyara alakar mu tsakanin mu da mahalicin mu, mu zama masu gaskiya, mu zama masu yawaita istighfari, mu zama kuma masu kyautata alaka da dangantaka tsakanin abokan zaman mu, musamman iyayen mu da iyalan mu da makwabtan mu da kuma marayu da ke cikin mu, mu kyautata musu. Sa'annan mu koma zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. To waɗannan wato albarkacin wannan wata da muke ciki, insha Allahu sai kaga Allah ya karbi addu'ar mu cikin ɗan kankanin lokaci, musamman gashi yanzu muna goban karshe, lokaci ne wanda yake ba na barci ba, ba na zama ba, lokaci ne na addu'o'i. Allah kuma yana karban addu'ar duk wanda ya roke shi, dan haka ai ta kai kuka zuwa gare shi. Kuma a waɗannan kaidoji da muka yi bayani, insha Allah abun zai zama tarihi kamar yadda muka yi bayani a farko.
Ai akwai abun da ya faru satin da ya wuce a Miringa, in kaji inda suka je suka yanga mutane 11. Su waɗannan mutanen yaran ko kuma mutanen Boko Haram ne da. To bayan da suka ga abubuwan wanda ya tace ko kuma lokacin da sojoji suka afka musu, sai suka dawo cikin Miringa, sai suka zanna. Sun mutanen Miringa din ai sun san cewa ko kuma suna da daren cewa ai waɗannan mutanen ɗan Boko Haram ne. Kaga da ce akwai community intelligence based approach. Wannan mutanen da su wani zai tashi, ba wai zaka tashi ka ce zaka faɗa cikin mutane a ajan jai sai gontama mai anguwa ai ga abin da yake faruwa ba. Da ke yasa musallatai coci coci akwai wani mayaku approach ne da kai akan da ka je ka faɗa sirri. Ai kwana ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da yake yakin Badar, ai mutum da ya aika ya je mishi scaping intelligence ya dawo ya faɗa mishi kafin ya tura trusu su tafi. Saboda haka ai faɗan maganan sirri ko kuma labarin sirri ai ba gurma ba ne, tunda addinin musulunci ma an yi wannan kuma ya faru. Wannan mutanen da suka zo shaɗe ɗin nan ba wanda ya tashi ya je faɗa mai anguwa ai ga abin da ake ciki. Sai da waɗannan members ne yan Boko Haram ɗin suka yi tracing ɗinsu zuwa wurin, suka san cewa lalle suna Miringa, sai suka yi kumba suka zo suka same su suka yanka su. Amma kaga da ce akwai intelligent based approach da wannan abin ɗin da bai faru ba.
To tunda an tabbatar da cewa 'yan ta'adda suna yin amfani da kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter suna ɗaukar mayaka, ta wace hanya kuma jama'a musamman ma malaman addinai za su iya yin amfani da waɗannan kahohi na sadarwa su yaƙi muguwar manuwar waɗannan 'yan ta'adda?
Yana da kyau malaman addini su sani cewa akwai su ma gudumawa da za su iya bayarwa ta hanyar wannan shafukan sada zumunta. Idan mutum ya je yana karanta abin da ke faruwa a shafukan sada zumunta, zai ya ga akwai mutane da dama da suka jahilci addini. Ashe kamar yadda kasashen da suka ci gaba za ka ga a fastoci ne, a limamai ne suna zuwa wannan shafi na yanar gizo domin ba da bayanai na hakika akan karantarwar addini da kuma irin yanayin yadda addini ke goyon bayan zaman lafiya da lumana a tsakanin jama'a. Ashe malamanmu kamata ya yi su yi amfani da wannan dama, kar su yi watsi da ita su batta a hannun jahilai ko kuma a hannun waɗanda ba su fahimci addini ba, a ci gaba da ɓata wa musulunci suna. Su mahukunta kamar misali a Najeriya da sauran ƙasashe, ya kamata ya zamanto suna da dangantaka ta musamman da waɗannan kamfanonuwa irin na Facebook, Twitter da YouTube. Saboda idan har an samu wani bayani da ya fito ta yanar gizo da ke tallata mummunar aƙida ko da ke ƙoƙarin kawo tashin hankali, za su iya tuntuɓar waɗannan kamfanonuwa domin su kai koke saboda a cire wannan hoto ko a cire wannan bayani ko a cire wannan bidiyo da ke yaɗa mummunar aƙida ko neman tada hankalin jama'a. Haka zalika yana da kyau masu amfani da shafukan sada zumunta idan har suka ga bayanai ko suka ga mutumin da manufarsa ko kuma manufarta ita ce yaɗa irin waɗannan abubuwa da ke kawo tashin hankali ko kuma neman su samu magoya baya ko su samu tallafi domin aikata mugun laifuka, to kamata ya yi kansu shiru. In har sun ga mai laifi, to kamata ya kai shi a gaban hukuma. Sakacin da muka yi a baya shi ne mun bari har wannan hali da ɗabi'a taya addu'a tsakanin jama'a mutane suka yada ta har ya zamanto cewa mutane da dama ta samu karbuwa a wanda yanzu haka illar wannan abin da muke gani na kashe-kashen nan da ake ta yi daga ƙarshe yana da kyau kuma mu fahimta cewa kamar yadan da muka zayyana irin illoli da shafukan sada zumunta suke da shi akwai kuma amfani masu dama da za a iya samu na farko shine za a iya amfani da shi wajen wayar da kan jama'a za a iya amfani da shi wajen inkari da kuma ƙaryata irin munanan aƙidu da ake tallatawa daga ƙarshe malaman makaranta da suke koyar da ɗalibai ya kamata su karantar da ɗaliban su san irin amfani da haɗarurrukan da ke tattare da amfani da yanar gizo saboda ilimi da kuma sanin abin da ke faruwa shine zai taimaka wajen kare irin illa da muke gani a yau da kullum da kuma irin yanayin yadda ita aƙida ta tashin hankali da kuma kashe-kashe za ka ga daga ƙasa ɗaya zai iya tafiya zuwa wata ƙasa ba abin mamaki bane bayani ya nuna cewa akwai waɗanda suke yaƙi yanzu a wasu ƙasashe daban-daban na duniya wanda ba ƙasar su bane babban abin da yasa kuma har suka samu wannan dama har suka ji ake wannan fada da su suke kashe jama'a shine sun yi amfani da yanar an yi amfani da yanar gizo domin a jawo hankalin su domin a tallata musu wata mummunar aƙida domin a kwadaita musu su zo su bi irin wannan tashe-tashen hankula da ake ta yi da kuma kawo fitina so ashe akwai nauyi da ya rataya akan mu gaba daya a matsayin mu na ƴan ƙasa a matsayin gwamnati a matsayin jami'an tsaro a matsayin iyaye a matsayin malamai a matsayin ƴan jaridu a hada ƙarfi da ƙarfe ya zamanto cewa wannan dama da ake da ita na yanar gizo da shafukan sada zumunta ba a yi amfani da su domin gurbatar da tunanin jama'a ba ba kuma yi amfani da su domin yada munanan ɗabi'u ba
Sarki da nasan kajira kaji a karkata hulla a sha tuwo wayo Allah tuwo tuwo
yau babu ne yau gashi nazo filin yau da gobe amma ba ai wannan shirin ba menene faru haka
Halima Abdullahi ina ga haiz tana yawan sallah bata dawo ba muna ta neman ta
to yau da gobe yana jiran ki Halima ya kamata ki dawo
Halima Abdullahi tun daga ciya man yazo
lalle fa ciya man ya dai kamata
amma ban wadi chairman din me ba na dai ce chairman ko sana ce chairman majalisar cin tuwo a sashen Hausa
au ita ce ai ba sani ba yi sai yanzu na ga yana yi
to mallam Sarfilu daga wannan zauren mu na matasa kaji muhawarar da aka yi shi ma Aminu Hassan Gamawa kaji bayanin da yayi
haka
me abin tunani a ganin ka daga irin bayanan da suka yi na nuna daga bayanan da suka yi dai su nuna akwai sakaci daga bangaren gwamnati daga bangaren jama'a game da yakar ƴan Boko Haram
haka ne
yawa
to kamar yanda dai kamar Aminu Gamawa ma yanzu ya gama magana ya ce sai an hada karfi da karfi
sosai
dole ne sai jama'a al'umma
sosai
sun taimaka sun hada karfi da gwamnati
sosai
me za su yi menene gudunmawar su
sosai wannan haka shine abin tunani saboda tsaron kasa ba sai soja ba
ba sai kowa da kowa
kuma kamar yadda Aminu Hassan Gamawa ya bayani kaga wannan social media wato kawohin sadarwa na zamanin nan yadda ƴan ta'addan nan ke amfani da su malaman addini na Islam da na Kirista za su hada kai su ma su yi ta amfani suna wargaza duk wani abin
da su yawa al'umma ma za su yi amfani da su
saboda ƴan Boko Haram ba su bar musulmi ba ba su bar Kirista ba kenan kowa ya kamata ya hada kai masu saurare yakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau saboda lokaci sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Sarfila Hashin Gumel
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata sai gobar haka da izinin Allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.